من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. جماعة ما صار رب بركم بدا سادوا دي دي ونن لوكتي ونن متاشي هذا أكي تا سنروا تا واتو وسو kwanuka masu muhimmanci wanda sukan zo su huce ba tare da mun amfana da su ba. Halittu gaba daya Allah subhanahu wataala ya zabi bani Adam ya zamanto ya ku kowace halitta daraja a bayan kasa, kamar yadda cikin ranaku ya zabi ranar Juma'a ta kasance babbar rana. A garuruwa wato garin birnin Makka shine kakan iya cewa wato uwar alƙarya ta alƙaryun duniya, kamar yadda darare daren Lailatul Qadr ya zamanto cewa shine jagaba a kan sauran raguwar darare. Haka Allah subhanahu wataala dinga fifita mutane wasu akan wasu, ka iya cewa masu ilimi da jahilai, waɗanda suke ba su da ilimi ko kuma waɗanda wato ainihin ba su da fahimta mai yawa ko wani abu da ya kama da haka, baka iya hada su da mutanen da suke sun koshi da ilimi da abin da ya kama da haka. Shi yasa ma aka ce su malamai su ne magada annabawa, matukar sun rike wannan wato ainihin gado na annabta. A wannan lokaci kamar yadda sanarwa ta gabata, muna tare da Malam Ja'far Mahmud Adam. Akramakallahu, ina sake sallama gare ka na biyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa
barakatuh. Zamu kasance tare da Malam a wannan lokaci, inda zai mana jawabi game da kwanaka goma na daren Lailatul Qadr, inda kuma daga baya insha Allah za mu ba da dama ga masu saurari idan lokaci ya bamu domin wato ainihin haɗuwa da malam kai tsaye. Abubuwan namu za su kasance ne kamar wato ainihin zan so na ringi wa malam tambayoyi akan wasu abubuwa da suke da muhimmanci domin mu samu amsarsu. Akramakallahu, kamar yadda ake ta bayani cewa waɗannan kwanaka goma masu zuwa suna da falala, shin wace irin falala waɗannan kwanaka guda goma suke da su?
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina.
انك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. bayan haka yan uwa masu sauraro, ina muku gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. wadannan kwanaki guda goman farko na Zulhijja hakikanin gaskiya kwanaki ne masu matukar daraja da falala da matsayi cikin addinin musulunci saboda dalilai masu dimbin yawa. Amma zan lissafa mana dalilai guda hudu da ke nuna darajar waɗannan kwanaki. Dalili na farko, Ubangiji ta'ala ya yi rantsuwa da su. Allah ko baya yin rantsuwa da abu sai dan nuna mahimmancin abin ko darajarsa ko fifikonsa a cikin jinsinsa. Idan Allah ya rantsa da rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam, to abinda wannan ke nunawa fifikon manzon Allah akan jinsin mutane ko jinsin halitta gaba daya. Kamar yadda rantsuwa da wani yini dalili ne akan fifiko ko muhimmancin wannan yinin akan sauran yininnuka da ba shi ba, kamar yadda rantsuwa akan wani bangare na yinin kamar a rantsa da hantsi nuna muhimmancin hantsin ne akan ragowar lokutan da ba hantsi ba. Ubangiji ya yi rantsuwa da waɗannan kwanaki guda goma a inda ya ce, bismillahir rahmanir rahim wal fajri wal layalin ashir was shafi'i wal watr. Da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da layalin ashir a cikin waɗannan ayoyi su ne kwanaki goma farko na Zulhijja. Wato Allah ya ce, na yi rantsuwa da alfajr, na yi rantsuwa da kwanaki goma ko darare goma, na yi rantsuwa kuma da shafa'i da wutri. Daga cikin malaman da suka tafi akan haka akwai al-Imam Ibn Jarir al-Tabari bijibin malamin tafsir nan da ya mutu a karni na 3 zuwa na 4 da kuma al-Imam Ibn Kathir babban malamin nan da ya shahara a fagen tafsiri ya rayu ko ya mutu a karni na 8 to wannan dalili kenan na farko dalili na biyu hadisin Abdullah dan Abbas dake cikin Sahih Bukhari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma min ayyamin al-amal as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam babu dan su kwanaki da aiki nagari ke zama mafi soyuwa a wajen Allah sama da aikin da aka yi a waɗannan kwanaki guda 10 yana nufin 10 farko na Zulhijja sai sahabbai suka ce walal jihadu fi sabilillah ko da jihadi dan yada kalmar Allah sai manzo Allah ce walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji' min zalika bi shay sai mutumin da ya fita da dukiyarsa da ransa bai dawo gida da komai ba dalili na uku hadisin Abdullah dan Umar wanda Imam Ahmad ya ruwaito shi cikin littafin Musnad shi ma kama yake da wannan tafsirar ma'ana domin abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke cewa a ciki babu waɗansu kwanaki mafiya girma ma min ayyamin a'azamu inda Allah ba kwanaki mafiya girma a wajen Allah wala ahabbu ilayhi al-amal fihinna min hadhihi al-ayyam babu waɗansu kwanaki da Allah ya fi son aiki a cikin su irin waɗannan kwanaki a ciki sai manzo Allah ce fa aktharu fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid da haka ku yawaita haylala a ciki ku kuma yawaita kabarbari a ciki ku kuma yawaita hamdala a ciki bayanin waɗannan kila zai zo a nan gaba dalili na hudu wannan ishara ce domin idan ka lura waɗannan kwanaki 10 sun kunshi waɗansu yini na musamman a cikin su a cikin su akwai yini na 8 wanda shine yinin da ake kira yawmut tarwiya ranan da alhazai ke kudura niyyar aikin haji daga masaukan su a Makka dan tafiya Mina ko shakka babu wannan yini ne mai girma yini na biyu yinin ranan Arfa jajiberin babbar sallah kenan wanda manzon Allah ya nuna babu wata rana da Allah ke yanta bayi daga wuta a cikinta irin ranar Arfa sannan kuma azumin yinin yana kankare zunubin shekara biyu
Allahu akbar
to daga nan wurin kuma ga ranar babbar sallah ranar 10 ga wata din wanda Allah ya ambaci da suna yawmul hajji al-akbar ranar babban haji ko haji mafi girma malamai suka ce ana kiran aikin haji mafi girma idan an kwatanta shi da umra wato kamar umra haji ne karami haji kuma shine hajjin babba da haka dai waɗannan kadan kenan daga cikin dalilai da ke nuna darajar waɗannan kwanaki a takaice dai malamai duk gaba ɗaya sun yadda cewa babu waɗansu kwanaki a cikin kwanakin shekara mafiya tsada irin waɗannan kwanaki 10 farko na Zulhijja juma'ar da take to a cikin waɗannan kwanaki ta dira dukkan wata juma'a da ta ratsa ta cikin wani mako ko watan da ba 10 farko na Zulhijja ba domin ta ci falalarta na juma'a kuma ta ci falalarta na fadowa a cikin lissafin 10 farko na Zulhijja kamar yadda al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani ya bayyana haka a cikin littafin Fathul Bari sharhin Sahih al-Bukhari a takaice dai wannan shine kadan daga dalilai da ke nuna falalar waɗannan kwanaki
to malam wannan sai ya jamu zuwa ga wani guri da 10 Ramadan da ta gabata da 10 Zulhijja waɗanne ne suka fi kenan
wace 10 kake nufi
ma'ana 10 karshe na Ramadan ana ta fada falalata
haka
ga kuma yanzu wannan bayanin
malamai sun tattauna don tantance wanne yafi wani kowa ya bada dalilin sa ko kuma fahimtar sa waɗansu malaman na fifita 10 karshe na Ramadan akan 10 farko na Zulhijja waɗansu malaman kuma su fifita 10 farko na Zulhijja akan 10 karshe na Ramadan kaga fahimta biyu kenan fahimta da uku malaman da suke cewa duk ɗaya ne wato daraja su ɗaya kamar hunaka takafu'un bainahuma wato kenan waɗancan sa'annin waɗannan ne waɗannan ba su fi wancan ba wancan ma ba su fi wannan ba amma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da gafara yayi wani bayani mai ban ƙaye wanda da dama daga cikin malamai suka hikaito shi cikin littattafan su shine cewa idan mun kalli dare wato daga faduwar rana zuwa ketowarta ko kace zuwa ketowar alfajir to 10 ƙarshe na Ramadan sun fi daraja domin a cikin su ne daren Lailatul Qadr yake. Fifikon yana da alaka da daren, dan haka Allah ma yayi bayanin daren, yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, dare mai albarka. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairum min alf shahr, kaga laila dare. Amma idan mun kalli daga hudawar rana zuwa faduwarta, to gomin farko na Zulhijja su ne suka fa falala, dan su magana ce ake akan yinin ba daren ba, musamman idan kaga hadisin dake cikin Bukhari wanda muka karanto da su, abinda manzo Allah ce ma min ayyamin, bai ce ma min layalin, ma min ayyamin al'amal as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Wato dai idan mun kalli dare goman karshen Ramadan sun fi daraja saboda daren Lailatul Qadri, idan kuwa mun kalli yini to goman farkon Zulhijja sun fi falala saboda yinin ake kallo ta fuskar darajan su waɗannan kwanaki. Wallahu a'lam.
Malam, idan muka dubi yanayin ɗabi'ar mu'amu nan bangaren Afirka, ko kuma bangaren mutum da mu'amala muke rayuwa, ba mu da wayewa ta abubuwa na alkhairi, ma'ana abubuwan da mutum ya kamata yi na alkhairi a wa'innan kwanaki. Yanzu da an zo an ce abun alkhairi da masu kuɗi da talakawa, duk sai mu haɗu akan watakila wani abu guda ɗaya, wancan zai iya ciyarwa, wannan zai iya wani abu rabu, wato ma'ana ba ma raba, ina fata malam kana fahimta me nake so, ba ma raba abubuwa sai kaga da an taru guri ɗaya a waɗannan ranaku guda goma masu zuwa, wanda za a yi bayanin waɗannan ranaku ne waɗannan, me ya kamata mutane su yi da talakawanmu da masu kuɗin mu?
Wato abinda manzo Allah ya faɗa cikin hadisin da muka karanta ɗazu, ya ce al'amalu salih, aiki na gari. To shi kuma aiki na gari idan muka kalle shi, wato ibadoji ne waɗanda suke ka iya kasa su kashi uku. Kashi na farko, to wani kuma za ka kila taimako na magani ke bukata, nawa nawa ne cikin marasa lafiya da ke kwance a babban asibitin Murtala Muhammad ko asibitin Malam Aminu Kano ko asibitin Kofar Nasarawa ko dai waɗansu asibitoci sawa'un nan cikin birnin Kano ko kuma sauran ƙananan hukumomi, kaga wani talakan abin da yake bukata ya tashe shi daga asibiti ya koma gida ya sallin laye cikin iyalinsa naira 2,500, wani naira 10,000, akan wannan 10,000 ta gagara dangi sun kasa shi ko bai da halin yi, ya yi wata ɗaya a kwance asibiti. To kaga wannan lokacin nan bukatar wato ainihin jiyatarsa, kashe masa kuɗi wajen jiya shi yafi muhimmanci sama da ka ɗauki kuɗin ka bashi, kila in ka ɗauka ka bashi ya ƙi, ko ka ɗauka ka ba wani nashi a yi waɗansu harkoki da kuɗin da ba wannan abin da ya fi buƙata ba. To da haka a nan wurin waɗannan ayyuka yana daga cikin abin da ya kamata ka yi, na da azumi a bakinka ka kashe wa talaka naira 5,000 ko 10,000 ko 15,000, balantana idan adadin talakawan ya ƙi da 1,000, wancan na buƙatar kuɗin makarantar ɗansa ka biya masa, wancan abinci yake bukata ka sai buhun shinkafa ka bashi, wancan magani, wancan sutura, wancan kaza, kaga ka hararo bukatun waɗannan bayin Allah kai. Don lokacin da nake da bukatar abinci, idan ka bani riga, farin ciki na rigar nan baya da yawa, kila da wuce kashi 20 cikin 100 ba, amma inda abincin zaka bani sai farin ciki na zanto 100%. To wannan faranta min rai din da kai, sakamakon sa kai ma shine sai Allah ya faranta maka rai. Gurgudan bunƙasar farin cikin da ka zama sababinsa a zuciyata, gurgudan yadda hakan zai zama dalilin da Allah zai faranta maka rai, gurgudan yadda ka sauƙaƙe min wata larura da ta ƙici ta ƙicinyewa tattare da ni, gurgudan yadda kai kuma Allah zai sauƙaƙe ma wata larura da ta iya fuskantar ka a wani lokaci na gaba, ko kana cikin ta yanzu ka kasa samun bakin zaren warwararta. Da haka a nan gurin nake kira ga 'yan uwa musulmi cewa mai dabara a cikin bayi, mai ibada a cikin bayi, shine wanda yake mamaye kowane bangare na ibada. Shi yasa da yawa daga cikin marubuta na musulunci suke ishara zuwa ga cewa akwai hikima a cikin koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu koda tahiyya manzo Allah bai bayar koyi koda siga ɗaya ba, siga wajen 6 ko 7, daidai da salati na Ibrahimiyya yana da wajen siga wajen 7 ko na makamancin haka. Addu'atul istifta, addu'ar da ake buɗe sallah, tana da wajen siga 8 ko 10 ko ma 10. Hikimar shi ne wata rana kai waccan, wata rana kai waccan, wata rana kai waccan. Kuma mu duba a cikin koyarwar sahabbai da suka koya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ta kai matsayin talakawa su kai karan masu kuɗi, ko kuma alal aqalli su je su faɗa manzo Allah cewa masu kuɗin nan fa sun riga sun tafi da lada. Mu yi azumi su zo su yi,
me ya sallar su ma su zo su ki wutsu da mu amma wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna da rarar dukiya da suke sadaka da ita mu ko ba mu da rarar dukiya hannu baka hannu ƙarya ne cinyo ne kawai kota yawan ne sai manzo Allah ya ce to ai ga abin da za ku rika ku ma ku kamo su ku je kowane tasbihi kowane tahmidi kowane tahlili kowace tahlila dukkan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar umare da kike wa hani daga mummunan kyakkyawar kalma dukkan wadannan sadaka ne kamar ka bayar da sadakar dukiya tunda baka da sadaka sai suka ji suka ce wannan da masu kudin suka ji sai su yi wancan na kudin kuma su ma suka rika yin wannan
Allahu akbar
sai suka sake da wasu kace manzo Allah abin nan da ka faɗa mana su ma sun je sun ci gaba da yi sai manzo Allah ce sai duku yi hakuri zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadl al'azim wannan falala Allah ce yake bayar da ita ga wanda ya so wato ainihin Allah ko ma abucin babbar falala ne dan haka dai abin da ake so wato baya daga cikin dabara ko kwarewa a babin ibada ka shahara da wata ibada guda daya kamar a ce ga wani mutum ya shahara da salatin annabi duk da cewa salatin annabi abu ne mai falala mai daraja in kai dai Allah zai ma goma ko a ce ga wani ya shahara da zikiri dan haka ya zama zakiru duk da cewa zikiri abu ne mai falala mai daraja kuma an yi umarni da shi wato so ake ka zama mai salatin mai zikirin mai jihadin makarancin qur'anin mai ciyar da miskinan mai duba marasa lafiya mai jin kan dangi mai sada zumunci mai biyayya ga iyayen ko ina aka je sai a ka sa kafa amma idan ka shahara a wani babi guda daya to ya zanto kenan sauran babin an neme ka an rasa wato kai fashi a wajen to so ake ko ina mutun yake kokarin sa kafa gurgudan yadda zai iya gurgudan gaman katar din ubangiji ka zanto cikin bayi masu zikiri ka zanto cikin bayi masu yawan salati ka zanto cikin bayi masu yawan sadaka masu damar aji da umara idan sun samu idan an fita filin daga kuma sun tafi manzo Allah idan zo kiyamul lail yakan tsaya har kafarsa ta tsage Abdullah dan Mas'ud da kwazon sa da komai yake cewa mun kiyamul lail da manzo Allah amma sai da na kuɗin zauna in kyale shi dan yarda da ni kuma na rima to kuma tare da haka idan an je filin daga Ali ibn Abi Talib duk da jarintarsa da ake hikaitowa yake idan gumurzu ya gumurzu wanda yafi kowa zama dab da abokanan gaba shine manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
wani lokacin mazaje a bayi suke dabewa to kaga shine mai kiyamul lail shine mai azumin litirin da alhamis din shine komandan yakin wato shine mujahidin shine zakirin shine komai to wannan izina ce zuwa ga cewa ya'in uwa musulmi waɗannan kwanaki mai amfani da su su zanto wata kaka ta ibada wani dausayi wato mai furanni na ibada da ya kamata mu tsinki waccan koriyar da waccan rawayar da waccan jar da waccan mai ruwan kofin mu yi wa kanmu ado da ibadoji a waɗannan kwanaki kafin su wuce wato mu ribace su iyakacin yadda za mu iya
da ka san da muke jawabin nan yanzu malam watakila mai sauraro ya so ya san daga yaushe ne wannan ranaku za su fara
daga ranar an ce an ga watan Zulhijja watan ya tsaya to shi kenan an shi da cikin waɗannan kwanaki da an waye gari kaga ya zama yini na farko kenan
da yake muna sha'afa ya zama watakila in ka tambayi wani zai ɗauka sai nan da wasu watanni masu
eto ai watan Zulhijja din a lissafin mu dai na nan Najeriya da ake faɗa a gidajen kafofin yaɗa labarai ai yau ne za a ce watan Zulqa'ida ya mutu gobe ake sa ran ya zama ɗaya ga wata a lissafin mu dasu kasashen kuma ana sa ran jibi ya zama wato ainihin ɗaya ga wata abin da yakan dogaro ne ga idan an samu tabbacin ganin wata idan an samu tabbacin ganin wata a yau ba wai kalanda aka kalla wanda aka tsara ta tun kafin ranar ta zo ba to shikenan gobe ya zama ɗaya ga wata idan ba a samu tabbaci ba ko da an rubuta a kalanda amma ba an leka a yamma ba a gaishe ba to ba a yin izina da kalanda wajen ibada ana yin izina ne da ganin ido ita ibada sai dai kalanda sai dai ku tsara kanku don gudanar da kudure-kudure na harkokin rayuwarku ayyukan gwamnati ayyukan yarjejeniya ta kasuwanci da sauran hulɗatayyar rayuwa
to malam kafin mu fita daga cikin gaban nan ya halatta kenan idan wani ya biya min kuɗin aikin hajji kuma ina da buƙatar wasu abubuwa da wannan dan za ka go sun je aikin hajji sun dawo a jigace ba ko ɗari a jihun su misali da sauran don ya halatta ce ni a bani rabin kuɗin nan na tafi aikin hajji ba a ɗora min da je bani wani lokaci
dan
yi haka
idan kai haka ba za a ce kai laifi ba ka da ikon zuwa amma matsalar shi ne shi ba zai baka ba
haka ne
dan yana da wani abu yanzu wani zai iya ɗaukan ka ya je da kai wani kanti ya ce ɗauki duk abin da ka ga dama a rubuta rasiti shi ya biya dauki da abin da ga dama a buga calculator a ga cewa total amount din wato jumlar kudin su ne kaza duk ya biya
haka ne
ka je gidan abinci da wani ya ce ka yi order da abin da kake so ka ga cewa plate daya ya kashe maka naira 1,200,200,500 amma da zaka ce da shi ni na hakura da wannan abincin 1,200 din ban 500 ba zai iya baka ba wannan dan adam yana da ruwa akan dukiya saboda kowane irin abu sai dai wanda Allah ya wa ga mankatar shine wanda baya jin tausayin kudi matukar zai razuna suna ya firgita su wajen biyan bukatan bayan Allah da yana sa ran ladan da zai samu a wurin Allah wal akhiratu khairul laka min al ula can gidan karshe shi yafi alkhairi a gare ka sama da gidan farko wato duniya kenan
malam rashin aski da yanke farci da sauran abubuwa da suka shafa ka ga waɗanda ake cewa za su laye shi me magana akan wannan abu
hadisi ne tabbata cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa idan watan zulhijja ya kama wa arada ahadukum an yudhi dayan ku kuma yana da niyyar yayi layya falyumsik an sha'rihi azfarihi hatta yudhi to kariya aski ko ya yanke ko ya saisaye wani gashi na jikinsa sannan kariya datse ko ya cire ko ya cirge wato wani farci a yatsun hannu ko kafarsa har sai bayan ya yanka dabbarsa
inda zai layya
in mutum baya da niyyar layya to kuma wannan zai iya yankan farcin sa zai iya aske kansa duk lokacin da ya ga dama amma idan mutum yana da niyyar layya to mustahabi ne kare ya askin kare ya yankan farci har sai bayan ya yanka dabbarsa mustahabi ne ba dole bane inda mutum za a ce ya yanke farcin ko ya aske kansa baka cewa layyarsa ba sai ba in yayi yana da lada baya da alaka da layyar shi wannan wata ibadar ce ta daban mustahabbanci na daban wanda ba layyar ba ina nufin baya da alaka da karbuwa ko rashin karbuwar ita layyarsa da haka ya kamata mu fahimci wannan idan ko mutum ya kaga
gobe ko jibi za su iya kasancewa tare da mu tun daga ɗaya ga watan sa zuwa kwana goma da irin abubuwan da ya kamata a ce musulmi ya yi amfani da su domin sukan zo su huce ana ta shiriri ta da sauransu ba tare ma da an yi wani abu ba za mu haɗa masu sauraron mu yanzu da malam akan wa'innan layuka na 94452 da 94453 da 318893 da Allah ina jawo hankali na masu sauraron mu musamman wa'inda suke yawan bugo waya din nan kamar yadda suke ganin kamar ko layi ake basu ba haka bane amma muna jawo hankalinsu da su dinga takaita tambayar su kuma duk wanda zai bugo waya yanzu ya nemi malam barka da zuwa yaya aiki duk wannan da Allah muna fatan ni dai na karɓi na dauke shi kawai sai mutum ya tafi kan tambayarsa domin mu sani yadda muke so zan mai talaikan da za a same mu daidai wannan lokaci akwai layin 94452 da 94453 318893 da fatan za a takaita tambaya assalamu alaikum
wa alaikum assalam
wani ne kan layi
sunana Nasiru ba Hamza Gabari
to malam Nasir
malam tambaya ta yana iya yiwa ya kasance an ce ana buƙatar mutum kowa ya azumin ranar Arafa to amma wani lokacin akan samu sabani ya kasance ranar Arafa din nan mu kuma nan ranar sallah ne an ce kuma ba a buƙatar ayi azumi ranar sallah shin ya wani irin hukunci zamu dauka ana ne mai alkhairi Allah mai da ki jira lafiya
to mun gode ma Allah sarwar mu sallallahu alaihi wasallam kada dai amanta layukan namu akwai layin 4422 assalamu alaikum assalamu alaikum
hello assalamu alaikum
wani ne akan layi
Sani Bala daga Zango
to Sani Bala da fatan zaka irin yadda malam Nasiru yayi kokari mu je
eh to da sha ina malam farka da za amma Allah tambayar da nake ina so malam ya fahimtar da ni kan halalar wannan azumi da Allah da za a domin akwai wanda gaskiya basal kai da irin falalar sa ba da fatan Allah mai da malam gida lafiya ina tsara wa malam da raka daga tsari bindin zango
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
ba ce shi akan layi
kina na Maryam Salisu Danka
to Maryam ga malam
malam tambaya ta a nan ita ce yanzu alal misali mutum ne kana so kai layya to saboda haka idan auren ka ma da kake da zama mai gida zai yi layya to idan mutum yayi wannan layya gaba ɗaya zaka iya daukan naman tun da akwai wani ka bada ragon bayan ka riga ka yi layya alamai da
wannan gida ne dai malama Maryam ta tambaya saboda mai tambaya na gaba mai kokari mu tsaya akan kwanukan goma nan domin akwai shiri na musamman insha Allah da muke fatan yin sa akan abin da ya shafi wato babbar sallah kwanukan nan guda goma ya kamata a yi tambaya akan su assalamu alaikum
Hello, salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Sabiu wannan ne da aikin.
To sabiu ga malam.
Yawa. Ya Allah ni tambaye da nake so ne malam. A fen ne ya. An yanka
wani Mala Sabiu.
Hello.
Mala Sabiu. Kana jin muna yin magana ne akan kwanaki 10 na Zulhijja. Zamu zo mu magana akan layya. Kai kokari kai tambaya akan kwanaki 10 kawai.
Okay. Malamai da malamin.
To malam ya gode. Malam ka ji wannan tambaye ka mun da saki daukan layi na gaba. Nasiru Uba Hamza Gabare sabanin a ce ga ranar Arfa ga ranar Sallah.
To ranar Arfa da ita ce ranar da Alhazai suke can a filin Arfa din. Kuma tunda dai shi filin arfin wuri ne guda ɗaya wanda baya kidaiwa ma'ana baya kididdiguwa ba a cewa akwai arfa a wata ƙasa kuma akwai a can ƙasa mai sarki don haka a nan wurin idan aka yi saɓanin ganin wata kullum abinda hadisin manzon Allah ya shiryar da mu ɗaukar lissafi na adadin waɗanda suka fi yawa idan waɗansu suka ce an gani yau waɗansu suka ce gobe to manzon Allah riga ya ce as-sawmu yawma yasumu an-nas wal fitru yawma yufturu an-nas wan nahru yawma yanharu an-nas ranar azumi ita ce ranar da rinjaye da yafi yawa suka dauka a matsayin ranar azumi sannan kuma ranar sallah ita ce ranar da mafiya yawa suka dauka a matsayin ranar sallah haka ranar layya ita ce ranar da mafiya rinjaye suka dauka ita ce ranar layya don azumi da sallah da layya da tsayuwar arfa dukkan su ibadat ne jama'iyya abinda yake nufi da ibadatu jama'iyya wani mutum shi kadai ko waɗansu tsirarru bai halatta ba su sabawa ragowar sauran musulmai na sassanin duniya kamar yadda idan sauran musulmi suka ɗauka a lissafinsu kila kashi 60 na musulman duniya ko kashi 70 na musulmin duniya suka ɗauka a lissafinsu rana kaza ita ce arfa suna can a tsaye a arfa bai halatta ba mu nan Najeriya kawai mu zo mu saba musu mu ce mu yi wa dole sallar rabi don addinin na duniyar ne gaba ɗaya ba na wani yanki ban da wani yanki ba duk da cewa akwai matsala da malamai ke tattaunawa akai ta ikhtilaful matali sabanin gari na haifar da sabanin ganin wata ko babu matsala ce da malamai suka yi zantuka guda biyu akai shahararru wanda ɗaliban ilimi duk sun san su amma kowa ya san zancen da yafi inganci shine sabanin gari baya canza sabanin ganin wata ya rage na a ce wanda ya faɗa an yarda ko ba a yarda ba idan mutum ya faɗa aka yarda kuma ka san da suka yarda su ne suka fi yawa to wani mutum shi kadai ba shi halatta ya ce shi ya saba ganin wannan yanzu da a ce ni da kai Malam Kabiru za mu ga wata yau sai mu je fadar mai martaba sarki mu je mu ce mun ga wata aka yi mana tambayoyi waɗanda aka saba yi sai aka ki gamsuwa da ganin mu aka ce ba a yarda ba da haka ba gobe ne ɗaya ga wata ba sai jibi to a nan gurin ni da kai dole mu janye wannan ganin namu gasi fa mun gani ba ƙarya muke ba amma mu dawo mu ba al'ummar manzon Allah ka'idar kenan ka'idar kenan
ba za mu je mu ware namu ba
dan me za mu ware namu ka je ka ce wallahi ni na gani dan haka sai na dauki azumi ko ni kadai
haka ne
sai na yi layya ko ni kadai sai na tafi na tsaya a Arfa ko ba kowa wannan ka san irin wanda yake cewa ko ba kowa sai yayi to ba idan kuma kai ba kai je ka ce kai ba kowa mutum ai kaga ba yadda ya zama tabbaci kenan ya kamata ka yi da kowa shine hankali da kuma sanin ya kamata
haka ne
to da haka a nan gurin ya yan uwa musulmi ya kamata mu yi izina da wannan
sai falalar azumi din wato me falalar azumi a cikin wannan ranaku din
hadisi ya tabbata daga Nana Hafsa Allah shi kare da a gare ta take cewa abu hudu manzon Allah baya barin su abu na farko
abu hudu
manzon Allah baya barin su arba'un lam yada'hunna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na farko azumin ranan Ashura wato goma ga watan Al-Muharram watan daya a kidayar watanni na kalanda ta Larabci abu na biyu shine azumin kwanaki goma farko na Zulhijja abu na uku azumi uku a kowane wata abu na hudu raka'o'i guda biyu kafin sallan alfijir wato raka'atan alfijir kenan
Allahu akbar
wadannan ababai na Hafsa tace manzon Allah baya bari
manan bara saki mai ta saboda masu mu'mina su aban
to abu na farko shine kamar da na faɗa azumin ranan Ashura goma ga watan Al-Muharram abu na biyu shine azumin goma farko na Zulhijja dinnan sannan abu na uku wato azumi uku a kowane wata abu na hudu raka'o'i guda biyu da ake kafin sallan alfijir bayan an tabbatar alfijir yake to kafin sallan asuba din to wannan su ne abawan da manzon Allah baya bar hadisi ne wanda yake wato ainihin sahihi daga cikin marwayatan sa akwai Imam An-Nasa'i da sauransu a nan gurin Imam An-Nawawi ke cewa sananne ne cewa waɗannan goma da aka faɗa tana nufin tara, domin ba shi halatta yin azumi a ranar ta goma, ita ce ranar babbar sallah.
Shi ne abin da nake so.
Yawwa.
Yawwa.
Ka ga kenan, akan ce goma a Larabci wani lokaci ko da abu tara ne.
To.
Dan saboda mujawara, wato makwabtaka da juna tsakanin ita lambar tara ɗin da lambar goma.
Haka ne.
To sai a riskar da ɗaya da ma'anar ɗaya.
Tunda ba komai tsakiya tsakanin.
Komai tsakiya, wato akan kalli rinjaye.
To, na'am.
Akan kalli rinjaye.
Na'am.
Yanzu ai wata yakan yi kwanaki 29 yakan yi kwana 30 kuma da nasin hadisi manzo Allah ya
yi
haka cewa yana kwana 29, amma tare da haka sai ya ce duk wanda ya azumin sita Shawwal bayan yayin Ramadan za a bashi kaman yayin azumin shekara. Saboda me? Sai ya ce domin al-ashra al-hasanatu bi asri amsalha, idan kai aikin ladan za a baka ladan goma, ma'ana kaga sai ya dauka Ramadan ya zama 30, sannan kuma Shawwal ya zama shida 36, idan kai 36 so 10 shine zai baka lissafin kwanakin shekara 360 kenan.
Haka ne.
To amma kwanakin shekara 360 ai za a iya wasu ragu
ba
su kai hakan ba idan an samu wutar da ya 29, amma sai manzo Allah zai yi ambaci abin a matsayin 30 tare da cewa da bakinsa ya nasanta wata na iya yin 30 tare da bakinsa mai tsarki sallallahu alaihi wasallam. Da haka dai a nan gurin azumin waɗannan kwanaki Imamu Nawawi ya ce cewa mustahabbun istihbaban shadidan, mustahabbi ne mustahabbancin mai ƙarfin gaske ga wanda ya sami iko. Sai dai ba ɗaya suke ba, dan ko shakka babu azumin ranar Arafa shi kuma ya fi na ragowar takwas ɗin tare da rafalala don yana kankare zunubin shekara biyu shi kaɗai.
Allahu akbar.
Na'am. Sai mai
ai wannan mai layin
masu da ya yi yin bashi.
Yawwa. Assalamu alaikum. Na'am, wani ne alayi? To, awal gabana.
Ala gabata malam. An yi an ba da bambanci tsakanin garin mai zake kare da kuma shi wannan yini na hukumar da suke yi. To, alaƙar da malam shi a wannan za a iya shi ma raya wannan garanta ko kuje ranar za a wurin da a raya da yin ayyuka na alkhairi kamar ziyara da kyauta da sadaka da sauransu, kuma za a haɗa ne har mata raya garin tashi a yi sallah da sauransu.
Kada dai a manta layukan namu, akwai layin 94452 da 942453 da 318893, muna tare da Malam Jafar Mahmud Adam inda ke mana matashi a gaba da gwalagwalan kwanaki goma ga wata mai kamawa na Zulhijja, wanda to ake buƙatar ayyukan ibada cikin sa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wani ne ke magana?
Mustafa ne daga Mumbai.
To, Mustafa ba.
Ni tabbai da nake shawara da nake kuma a bana. Za ga wasu in wannan lokacin watan yayi.
Shawara zaka ba malam?
To.
Ya ba. Kana son ka ce ya ba wa mutane shawara ko? To, wannan nan ya tafi abin nan. Assalamu alaikum. Kada a manta layukan namu, akwai 318893 da 942453 da 942452. Muna tare da Malam Jafar Mahmud Adam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum. To, malam wannan awali soja bakin wafa. To, assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
Wa kallahu ya kokari.
Alhamdulillah.
Wa gari aka ga kana yatar da nake sura yi. Kike ce mutum zai dauke dai a dinki wannan kwana goma gabaki da ko kuwa kuma dan Allah ya san malam muna tsaye ma fatan alheri akan dukkanin al'amura Allah ya jagora. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Allah
godiya. Nasir Ibrahim ina jin ya rufki
shi a kashi.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Ah, mai magana Kabir Nasir daga cikin Mali.
To, Kabir Nasir ga malam.
Ah, akan maka Allah me ta hakikanin azumi da ake cewa ana so a yi ranar Eid, wato ranar babbar sallah daga safiya zuwa har sakowa daga masallacin Eid. kai ana so a kame baki
kai ma dai da wayo zaka shiga da mu bayanin sallah kenan Allah ka bi
na'am azumi da
kana so to gaskiya ne
to Allah ne rai malam gidan aiki
to bari mu amsa wannan na awal soja yace kamar yadda ake raya darare da kwanaki na Ramadan shi ma wannan kwanaki goma dararen ku kuma ranakun ko haka
wannan tambaya ta wani soja tana da matukar muhimmanci
haka ne shi
ko shakka babu domin idan muka bi maganar Sheikhul Islam da yake nuna falalan kamar tana da alaka da yin kuma haka nassin hadisi ya nuna kamar yadda goma karshe kuma tana da alaka da daren kamar yadda shi ma nassi ya nuna to bisa ga haka ke ba shagaltuwa da ibadar da rana wato shine mafi muhimmanci sama da yin ta dare duk da cewa akwai malaman da suke cewa yadda zaka yi ibadar rana kamar kai sallah ko aya kai baka yi ciyar da miskini ko kai karatun alqur'ani ko kai azumi to da dare ma kuma ka samu kai qiyamul layli ana sa ran abinda ka samu na ranan shi ma ka sabi wani irin sa ko makamancin sa ko kusa da shi da daddaren saboda makwabtaka da ke tsakanin daren da su yin
to ma dini tarawih kenan
a kuma haɗu mai tarawih ai haɗuwa ai tarawihi ko haɗuwa ai sallah ta nafila cikin jami'i manzo Allah baya yi kullun da kullun sai a cikin ramadana ne kawai aka nuna za a iya yi kullun kullun amma a wajen ramadana duk inda kaga manzo Allah ya yi mutane limancin sallah ta nafila to da ce ne hakan ya faru ko so daya a shekara ko so daya a cikin wata biyu ko cikin wata uku amma ba shiryowa akai tun daga gida ku zo mu je mu taru bi nafila ba wadansu sukan taru wani lokaci ku sai su koyi ko duk juma'a su je su taru su kwana a wani masallaci su nafila ko duk wata karshen wata wannan dai ya saba sunnar annabi a haɗu a yi jam'in sallar nafila wato kullum kullum to wannan ya shafi cikin ramadana ne amma a wajen ramadan ai ana so ne ma kowa ya sallar nafilarsa a gida tunda manzo Allah faɗa cikin hadisi Bukhari ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhizuha quburan ku sanya wani kaso na sallolin ku a cikin dakunan ku kada ku rike dakunan su zama kamar makwantai dan ba a yin sallah a makwantai a makabarta sai sai to kar ku rike dakunan su zama kamar haka wato kenan ana son ka raya idan zaka yi ibadar ka yi ta a cikin gida kai kare a dakin ka ko kai da iyalinka
sai Nasir Ibrahim wannan kwanaki goma nan kamar wannan mun yi magana a kansa wannan azumin idi azumin da ake dauka in za a tafi da wake kiran sa azumi daga safiya zuwa mu je mu dawo shi wa azumi ne
a ba azumi bane ba jinkirin karin kumallo ne kawai amma ba yin azumin rabin rana cikin musulunci ko daya cikin uku rana ko daya cikin hudu rana azumi ana yin shi ne tun daga lokacin da alfajir yake to da Allah sai hatta tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl azumi dole sai an cika dare da abin da ka gaba a dukai dare ba an ji abinci to ba azumi bane ba
wani abu ne daban
wani abu ne daban wato manzo Allah ya nuna mustahabbi ne a ranar idin babbar sallah wato kada ka ci abinci kar kai karin kumallo sai ka dawo daga idi kuma ka fara daga na daga dabbar da ka yanka ta layya ka yanka dabbar a faidai ka yanki dan wani bangare na jikinta ko hanta ko wani bangare ka gasa ka fara ci sannan sai ka ci abinci idan kai koyi da annabi cikin wannan kana da lada idan kuma ka kare kumallanka ka ci abinci ka koshi sannan ka tafi idi ba wani zunubi da kai illa iyaka wanda yawancin shi ya samu laran da kai baka samu ba amma kai din ba zunubi kai ba ba saba Allah kai ba to wannan mustahabbi ne kamar da kuma idan karamar sallah kuma sai manzo Allah ya ce abinci zai tafi amma idan babbar sallah kuma sai ya dawo
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Wani ne akan layi?
Kana magana da Sani ne da Gobe, shugaban matasan falaka.
Sani ne daga Mano.
To ina wa malam fatan alkhairi. To akan musallar farko abin da nake son tambaya shine kamar yanzu za ka ga wani lokaci wata ya samu rabuwa za ka ga cewa ranar Arfa mu kuma a ranar muke yin sallah wato watan ya tsira nasu da kwana ɗaya kenan. To abin da nake so in tambaya a nan kamar in muka duba muhimmanci ko kuma falalar azumi ranar Arfa to mu kuma gashi a ranar yayi karo da ranar sallah ta wuce to kuma gashi an haramta yin azumi ranar sallah to yaya mutumin da yake da sha'awa na yin wannan azumi shin bayan wannan ranar zai iya yin azumi ne wanda zai yi daidai da wannan ko kuwa sannan a tambayan ma na zuru abin da yake nufi shine wai a wayannan kwanaki goma an samu cewa annabi ya yi su ne gabaki daya ko kuwa Allah ya mai da malam gida
lafiya malam Salida kuna tare da Nasiru ne
ko kana gyara mata ne tambaye shi kuna tare da shi ne
ina tare da shi
okay haka yace yana nufi kenan
na'am
to malam wato ko ya azumta an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumta gaba ɗaya kwana 10 kake nufi ko to za a amsa tambayar Nasiru insha Allah za mu dauki layi na gaba assalamu alaikum
wa alaikum
kani ne a kan layi
Abubakar Idris dogon nama layin dai ne
to Abubakar Idris ga malam
alaka akramuka Allah barka da zuwa
Allah Abubakar barka da
yau Allah barka da yau tambaya ta yau shine akan wannan da goma akwai wani zakarin da aka tare da a cikin dararen da za a danga yi ko ba tare da washin da kusan da karin bayani
to
ba tare da ana so mana yi mana bayani cikin da zamu
Allah bai da malam gida lafiya na fata ta kiri. Kuma lokacin nan da ta ga Kabir a wannan maganar sani sani koki. Tsiran kwanaki. Ana arfa a can ana sallah ana.
Ina jin shi ma ya sami mu ne.
Ya sami eh haka ne.
An sauna tabbar ka wannan 10 ko 15
ba. Wannan watakila me tare da kasar ma mu babba mutane saboda yanayin yadda abubuwan suke saboda muhimmancin kiyaye wayannan bayanaka da akai ga wayanda basu saurara ba kwarai da gaske. Sai Abubakar Idris yace wani zikiri ne mana aka an tare da wani zikiri ne zamu haɗu mai tayin sa
kabarbari aka ce ayi a waɗannan kwanaki ai na faɗa tun dazu Allah ce fa asqulu fihinna min at-takbir wat-tahlil wat-tahmid ku yawai takabbara da haylala da kuma hamdala kabbara fadar Allahu akbar haylala fadar la ilaha illallah hamdala ko fadar alhamdulillah shi yasa aka ji magabata cikin sahabbai da tabi'ai abinda suke yawa ta fada shine Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kaga Allahu akbar Allahu akbar kabbara guda biyu la ilaha illa Allah guda daya sai kuma Allahu akbar dai guda biyu sai kuma walillahi alhamd kaga ka hada kabbaran da haylalan da kuma hamdalan da anan gure
hakan
tunda manzo Allah sai fa aktharu fihin min at-takbir wat-tahlil wat-tahmid to wanda yana daga cikin mafi tsadar abinda mutun zai yi a zikirin baka a wadannan kwanaki in ban da ranar arfa ita a ranar arfa manzo Allah ya faɗa cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito khairud du'a du'a'u yawmi arfa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وذا الله سي مفي صدر الدعاء يتسي الدعاء da kai ranan arfa
Allahu akbar
mafi alkhairin abinda na fada ni da annabawa da suke kafina ita ce kalmar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ranan arfa sauran da ku ko wannan abin da na faɗa na dazu Salman al-Farisi yake ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira
Allahu akbar
wato zai faɗa Allahu akbar har sau uku sannan sai ya tike da cewa kabiran ina nufin a sai waɗanda da yake kwanaki dan haka wannan kabbara malamai suka ce tana da siffa biyu siffa ta farko at-takbir al-mutlaq dan sallah ne ba lokacin sallah bane ina fata ka
fahimta
akan hanyar ka ta kasuwa a rumbar kasuwa kana cikin office kana zaune dan ka zo cikin allazina zikrun Allah qiyaman wa qu'udan
abayyane
wa lazim abayyane dan hikimar yi abayyana dan wani je ku
haka ne
ka tunawa wani dan ya abayyana na tuna ma in kai ka tuna mun
dan irin wannan abun anan ne zaka mutane masana jin kunya ba gaira ba dalili irin wannan
sai idan har ka lazunci wannan har wadan suka koya saboda kai ka karaya sunna kana da ladan adadin wanda suka koyi da kai kai manzo Allah ya bayyana wannan takbirul mutlaq kenan alladhi la yataqayyadu bi zamanin wala bi makan wanda ba a kayyade shi da zamani ko wuri ba kawai inda kwanakin sun zo kai tai na biyu shine at-takbir al-muqayyad wato kabarbaran da wanda zaka takaice su kawai a bayan sallar farali a bayan sallar farali duk lokacin da kai sallar ta farilla sai kai in kai sallar farilla sai kai ba a cewa ga adadin duk yadda kai idan kai kaga je kawai ka tashi haka in kaga yana da kyau dai kai mara ko kai uku ko kai biyar ko kai bakwai ko kai tara ba na dai mara to waɗannan su ne kaga adan gurin waɗansu suke ɗauka kamar kabarbaran nan da nake magana su a yanzu sun takaita ne kadai da ranar sallah da kwanaki uku bayan sallah
haka ne abin da yake faru
wanda kuma a'a sun shafi tun daga farkon Zulhijja har ka je ranar sallah har ka je kwanaki uku bayan sallah
haka ne
don ayar da Ubangiji ta'ala ya kawo cikin suratul Hajj da yake cewa liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum wato dan su malaman sun fasara ayyamin ma'lumat cewa wannan kwanaki 10 farko har zuwa ka hade da wannan duk ayyamin ma'lumat ne duk da cewa a wata fasara daga bakin wadansu malaman sun takaita akan ranar sallar da kwanaki 3 bayan ta a takaice da wannan kabarbari zakai so a cikin wadannan kwanaki ga kuma salatin annabi mun yi magana ga yawaita karatun alqur'ani duk wadannan yana daga cikin abin da mutum zai yi
malaka minti daya da yake lokacin mu yayi yaya za a ja hankalinmu cikin minti daya ga ƴan uwa da an faɗa zikiri yau da kullum muka saba da zikirin ba kasa yake tasiri ba an fi san a ji wani abu bako misali yanzu ka zo ka ce ayi Allahu akbar sai ka ce malam ba wata addu'a mai dan karfi ko wani abu da yake kamar haka ana rena irin su ga yanzu ka zo ka ce da mutum ina da bukata ka ce karanta Fatiha sai ce Allah ba ruwa ta mana wato yana ganin kuma an saba da ita da sauransu
anan abin da zan faɗa malam Kabir manzo Allah ya nuna mafi kyawun shiriya ita ce shiriyarsa dai ke manzo Allah ya nuna shiriyar da yazo da ita mai sauki ce duk abin da kaga ya fi wahala ba manzo Allah zo da shi ba duk abin da in ka tara mutum 100 da kyar uku za su iya rikewa ba manzo Allah zo da shi ba
wannan kawai kenan
kaidar kenan lai Allah ce ma ja'ala alaikum fid din bil haraj ba mu sanya muku kunci cikin addini ba yuridu Allah bikum al yusra wa la yuridu bikum al usra Allah na son sauki tare da ku baya son kunci tare da ku amma ka kawo wata addu'ar da idan ka tara mutum 10 kai minti 30 kana daura musu da kyar daya zai iya to ka tabbatar ba addu'ar manzo Allah bace ba yanzu wannan kaga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan ka dan shekara uku dan shekara hudu duk zai iya koya cikin minti 5 tsohuwa dan shekara 70 zata iya koya haka wannan abin da safe suka yi Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamdu wa hayya kasa dan haka wannan jahilci ne wani yazo ce ai ba a kawo mai karfi idan ka ce ga Fatiha ce a kawo dai wata mai karfi ba Fatiha ba da karfi ita ce mafi girman sura a cikin alqur'ani ba sura da take Fatiha balla shi ko Qur'ani a duk littafin da Allah saukar ba abin da kai Qur'ani girma shine su gaban da tattafe gaba daya
Allahu akbar
dan haka da mutane su gane saukin abu wannan shike nuna cewa wannan abin ba shine addini wahala ta fitar hankali to ay Allah la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan ke nuna cewa ma kila ko wadansu kurakure a cikin wannan abin ta za a gano
masu sauraron mu a didi wannan lokaci mun kasance haƙi zuwa wannan lokaci tare da Malam Ja'far Mahmud Adam inda ya mana matashiya a game da kwanaki 10 na wannan wata da yake tinkar mu da fatan Allah Ubangiji ya taimake mu mu raye waɗannan kwanuka masu zuwa masu tsada ƙwarai da gaske
zai rayu da annabi.